إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا نامنا غيسوا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake JRA garin Azare a jihar Bauchi majalisi ne da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan za ta zama ita ce halka ta 98 a wannan yammaci na Alhamis 13 ga watan Rabi'ul Awwal hijran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun shiga babi da yake dauke da maudu'i guda uku maudu'i na farko siffofin sayyidina Umar maudu'i na biyu rayuwar sayyidina Umar da iyalansa maudu'i na uku yanda sayyidina Umar yake girmama ahlul baiti a lokacin khalifancinsa to maudu'i na farko mun fara bayani kansa lokaci ya cin mana gabar da muke bayani kanta a cikin siffofin sayyidina Umar ita ce zuhuduhu wato zuhudun sayyidina Umar idan ba a mance ba mun yi bayanin ma'anar zuhudu a gurin malaman addinin musulunci suna bayyana ma'anar zuhudu akan takaita buri dangane da duniya da kuma ganin duniya wacce take rayuwa takaitacciyar rayuwa da kuma cire duniyar a cikin zuci bawa ya cire duniya cikin zuciyarsa ya sanya lahira a zuciyarsa saboda yana kallon duniya wata aba ce wacce za ta kare idan ma bata kare ba shi zai tafi ya batta to wannan shi ake kira zuhudu wato mutun ya zamanto yana takaita burinsa a duniya sannan yana ganinta gajeruwa tunda tabbas duniya gajeruwa ce ba doguwa ba wannan sai ya sa ya cire ta cikin zuciyarsa dube da cewa yana kallanta a matsayin wacce za ta kare wacce za ta gushe sabanin lahira ita kuma dawwamammiya ce wacce ba ta da iyaka idan mutum ya zamanto yana kallon duniya da wannan kallon hakan sai ya sa shi ya dinga shiri wa lahirarsa ba wai shiri wa duniyar ba to wannan shi ake kira zuhudu ba wai mutum ya zama yana gudun duniyar ba Bahaushe yana fassara zuhudu da gudun duniya to galibi malamai suna fassara zuhudu da karanta ko takaita buri da kallon duniya a matsayin gajeruwar rayuwa to wannan sai ya sa mutum ya cire ta a cikin zuciyarsa ya sanya lahira wacce rayuwa ce dawwamammiya wacce bata da iyaka sai ya sanya ta cikin zuciyarsa maimakon ya yi ta fadi tashi da tanadi wa duniya a shi fadi tashinsa da tanadinsa ya takaita ga lahira wannan ita ake kira zuhudu to sayyidina Umar daga cikin siffofin da ya siffanta da su akwai zuhudu to me yasa sayyidina Umar ya zama mai zuhudu mun yi bayani cewa dalilai ne guda uku dalili na farko gurgurdan yadda ya rayu da alqur'ani mai girma mu'amalantarsa da alqur'ani mai girma da kuma yadda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda ya ga dabi'u da halayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun manzon Allah waɗannan duk sun masa tasiri wajen kasantuwarsa mai zuhudu sai abu na uku dalili na uku da ya sanya sayyidina Umar ya zamto mai zuhudu yadda yake kallon ita wannan rayuwa ta duniya a matsayin gida ne wanda yake gidan jarrabawa da gwaji gida ne wanda yake kamar gona da za a yi shuka a girbi abin da aka shuka a lahira to waɗannan kallo da sayyidina Umar yake yi wa duniya bacin tasirantuwarsa da alqur'ani da kuma tasirantuwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sai gadar masa da zuhudu to shi yasa ya zamanto ya zama yantacce dangane da galaba da kayan kawa da qarau na duniya za su iya masa sai zama shi ya yantu wato shi ba bawa bane na duniya ya zama yantacce dangane da kayayyakin alatu da kayayyakin kawa na duniya hakan yasa ya miƙa wuya ya sallamawa ubangijinsa a fili da boye sannan kuma akwai yaqini da sayyidina Umar ya je gare shi sakamakon wasu nassoshi da yake kallon su suka sa shi ya je ga wannan yaqini din nassoshin ga su ya kawo mana su guda hudu sayyidina Umar sun taimaka masa wajen zuhudu sun taimaka masa waɗannan nassoshi daga hadisai da kuma alqur'ani sun taimaka wa sayyidina Umar wajen kasantuwarsa mai zuhudu nassi na farko mun karanta shi a halkar da ta gabata sayyidina Umar ya samu yaqini cikakke cewa wannan rayuwa ta duniya tana kamanceceniya da rayuwar bako kenan mu tamkar baki ne a wannan duniya bako idan ya sauka bakunta a guri yana jin a jikinsa cewa shi bako ne wannan zai hana shi ya ware kafansa ya barar raje ya shantake saboda ɗabi'a da siffa ta bako zaka ga mutun ne wanda komai yana yin shi kaffa kaffa baya sakewa 100% ba yadda za a yi bako ya je bakunta guri ya sayi fili ya gini a azai ne mi dan daki ne ko hotel ne zai kama na kwana 1 ko 2 ko iya kwanakin da zai to haka muke rayuwa a wannan duniyar ma'ana ba za mu barar raje mu shantake ba to haka sayyidina Umar yake kallon wannan duniya ya samu yaqini da ke tabbatar masa cewa wannan duniya da muke rayuwa cikin ta muna kamanceceniya da bako ne ma'ana mun zo duniyar nan a matsayin baki za mu tafi bako ai komin daren dadewa gunda ya sauka bakunta dole zai tafi zai bar gurin da ya je bakunta zai koma gidansa to haka mu ma a duniyar nan bakunta muke komin daren dadewa za mu tafi mu batta mu koma gidanmu na asali ta ce lahira to wannan kuma abin da yasa sayyidina Umar ya samu wannan yaqini saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa hadisin da aka samo daga Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi da babansa Umar din gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa ka fadan Abdullahi dan Umar yake ce masa kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil yace ka zamanto a duniya tamkar bako ko kuma mai ketare hanya to kaga da bako da mai ketare hanya duk babu wanda ke tsayawa ya barar raje ya shantake a inda yaje idan ka dauki bako bako a inda yaje zaka ga bai san mutane sosai ba to rashin sanin mutane sosai ya sanya shi mai karancin hasada ba zai ga wata ni'ima a gurin wani yaje yana kyashi ba amma in a garin da yake rayuwa ne makwabcinsa ne a dan uwansa ne Allah ya masa wata ni'ima zai iya gadan masa da hasada idan babu tsoron Allah ba addini tare da shi to bako kuma da yaje guri mutanen gumma da bai san su ba ya za a yi musu hasada ka kenan bako yana da wasu siffofi da ya siffanta da su a gurin da ya sauka bakunta siffa ta farko bako ba za ka same shi yana hasadawa mutanen da yaje ya sauka gurin su ba siffarsa ta biyu ba za ka tarar da shi yana gaba da kiyayya da wanda ya je saukagunsa ba, saboda asali ma bai san su ba. Siffa ta uku ba za ka same shi da munafurci a cikin zuciyarsa ga mutanen da yake gurinsu ba, da wasu abubuwa waɗanda suke na kashe da ƙasƙanci, siffofi da mutum ke siffanta da su wajen mu'amalantar mutane, galibi baƙo za ka tarabba shi da wannan saboda ƙarancin cuɗanya da mutane ɗin. Saɓanin ɗan gari yana hulɗa da mutane, ya san wane wane, ya san shi, ya san su wane, ya san gidan su wane, saboda haka wani abu zai iya haɗa su ya haifar musu da gaba tsakaninsa da wani. Wani abu zai samu wane na ni'ima na ci gaba ta duniya ko lahira, ya sa ya ji yana ƙyashin wannan abun, wannan shi ake kira hasada. To galibi za ka tarabba ko ba shi da wannan. To haka ake so mu rayu cikin wannan duniya, irin rayuwar da baƙo yake yi a gurin da ya je baƙunta, to mu ma haka ake so mu rayu cikin wannan duniya. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara wa Abdullahi ɗan Umar, Allah ya yarda da shi. Sannan daga cikin siffofin baƙo mun san bayan da za a yi baƙo ya je baƙunta guri, ya sayi gona a guri yana baƙo, ya san cewa koyaushe zai iya barin wannan guri da ya zo baƙunta. Kaga in ma zai sayi gonan sai dai a garinsu, tunda ya san shi ɗan gari ne, baƙunta kuma ‘yan kwanaki zai iya tafi. Kaga in ya sayi gona ma ai ya yi asara, ko kuma ya ce zai sayi gida, ko ya sayi fili ya yi gini, duk wannan baƙo baya irin wannan. Iyalansa suna garinsu, can zai koma ya sayi fili ya yi gini ya sayi gona, saboda ya san shi garinsu kenan. To amma gunda ya je baƙunta yana da wahala ka tarar yana da gida a gurin, yana da wahala ka tarar yana da gona a gurin a ce noma yake, a'a sai dai a garinsu. To haka ake so mu rayu a wannan duniya. To sai da Allah yarda da shi, yana da yaƙini wacce take cikakkiya dangane da wannan duniya, cewa mu a matsayin baƙi muke. To kaga wannan nassi na farko da muka karanta ya taimaka wa Sayyidina Umar wajen zuhudu. Nassi na biyu shi ma mun karanta shi a makon da ya gabata. Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, ya kalli nassi na biyu, wannan sai ya sa ya rage ba da kima ma wannan duniya, ya rage ba da muhimmanci ma wannan duniya. Wanne ne nassi na biyu? Shi ma mun karanta shi makon da ya gabata. Shi ne faɗin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da yake cewa, law kanatid dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma'in. Wannan hadisi Imam at-Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, law kanatid dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'uda, da a ce duniya a gurin Allah darajarta tana daidai da darajar fuffuken sauro, da a ce darajar duniya ta kai darajar fuffuken sauro a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma saqa kafiran minha sharbata ma'in, da kafiri bai isa ya sha kofi ɗaya na ruwa ba, da kafiri da kimar duniya ya kai kimar fuffuken sauro a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, to da kafiri bai isa ya sha ko da kofi ɗaya na ruwa ba. Wannan ya nuna kenan darajar duniya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala bai kai darajar fuffuken sauro ba. Mu duba mu ga fuffuken sauro mai amfaninsa, yana da wani amfani? Ni da iya sani na fuffuken sauro ba shi da amfani, ba fuffuken sauron ba ma, shi ma karan kansa sauron ba shi da amfani sai cutarwa. Tunda in ya cije ka sai ya sa maka malaria, to kaga shi kansa ba shi da amfani, ina ya ga fuffukensa? To abu ne wanda yake ba shi da amfani shi karan kansa, ballantana fuffukensa. Tare da haka darajar fuffuken nasa bai kai darajar duniya ba ta kai darajar fuffuken sauro a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan yake nuna duniya kasasshiya ce a gurin Allah maɗaukakin sarki. Da wata aba ce ta azo a gani, to da kafiri bai isa ya katakus ba, ruwa wannan bai isa ya sha ba, daidai da kofi ɗaya. Amma da yake Allah bai ɗauki duniyar a bakin komi ba, sai ka ga kafiri da ƙatuwar mota, sai ka gan shi da ƙaton gida, ka ga ya yi wuya ya ƙoshi, saboda me? Allah bai ɗauki duniyar a bakin komi ba. To wannan nassi na biyu da muka karanta yana daga cikin nusus da suka taimaka wa Sayyidina Umar ya zamanto mai zuhudu, wato zuhudu mai taƙaita buri kamar yadda muka yi bayani, sannan kuma mai ganin wannan rayuwa ta duniya taƙaitacciyar rayuwa, wannan yasa ya cire duniyar daga cikin zuciyarsa, ma'ana ya zama mutum wanda yake mai zuhudu, yana kallanta a matsayin rayuwa ce wacce za ta gushe ko bajima ko badade, ko da ita ba ta gushe ba sai zai tafi. To wannan nasi na biyu kenan da ya taimaka wa sayyidina Umar wajen zuhudu. Nasi na uku, fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ala inna dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wala aw aliman aw muta'allima. Wannan hadisi da yawa daga cikin malaman hadisi sun inganta hadisin, an samu wasu kadan da suka raunata hadisin, amma galibin malamai na hadisi sun inganta shi kuma suka ga muhimmanci da fa'idar riko da hadisi din, saboda ma'anar da hadisin ke kunshe da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara, inna dunya mal'una, duniyar nan da kuke ganinta abar zargi ce. Mal'una ba wai annabi yana nufin la'antacciya ba, inji malaman sharhi na hadisi, saboda ba a la'antar abin da ake amfana da shi. Yanzu duniyar na ai muna rayuwa cikin ta, to tunda muna rayuwa cikin ta, ko kaga ba yadda za a yi mu la'ance ta. Annabi kuma shi ya karantar da mu haka, cewa ba za ka la'anci abin da kake rayuwa da shi ba. To shine malamai da suka zo sharhi na wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam mal'una, sai suka ce annabi yana nufin abar zargi, ma'ana ba la'antacciya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya abar zargi ce, sannan kuma mal'unun ma fiha, abubuwan da ke cikin sa su ma duka ababan zargi ne. Amma annabi sai ya ware ya ce illa zikrullah, abinda ba abin zargi ba a duniya shine ambaton Allah. Ambaton Allah wannan ba abin zargi ba ne. To kaga in ka ce ambaton Allah, karatun Alkur'ani ambaton Allah ne, a karatun Alkur'ani a duniya ba abin zargi ba ne. Istighfari ambaton Allah ne, istighfari kaga shi ma ba abin zargi ba ne. Hailala da hamdala da tasbihi, duka waɗannan suna cikin jinsin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Tsai da sallah shi ma na cikin jinsin ambaton Allah, wa aqimis salata li dhikri, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wani abu da ya shafi ambaton Allah, wannan shi an cire shi daga cikin ababen zargi a duniya. Sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma walahu, dinnan malamai sun masa fassara guda uku kamar yadda muka yi bayani. Fassara ta farko, wa ma walahu ay wa ma ahabbahu, duniya abar zargi ce, abubuwan da ke cikin ta ma abun zargi ne, sai ambaton Allah da kuma abin da Allah yake so. Wa ma walahu ay wa ma ahabbahu, abin da Allah yake so kenan. Yanzu in ka dauke ambaton Allah da kuma abin da Allah ke so, to sauran abubuwa a duniya abun zargi ne. Yanzu duk abin da Allah yake so, to ba abun zargi bane. Allah yana so bawa ya zama mai biyayya wa iyaye, biyayya wa iyaye ba abun zargi bane. Allah yana so mutum bawa ya zama mai kyautata mu'amala wa mutane, kyautata mu'amala wa mutane ba abun zargi bane. Wa khaliqin nasa ko bi khulqin hasan, Allah subhanahu wataala yana so a kyautatawa bako, kyautatawa bako ba abun zargi bane. Yana so a kyautata wa makwabci, kyautata wa makwabci ba abun zargi bane. Yana so a kyautata zamantakewa da iyalai, kyautata zamantakewa da iyalai ba abun zargi bane. Yana son nafilfili, sallar dare, kaga duk abin da yake da Allah subhanahu wataala yake so, wannan baya cikin abun zargi. Fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi ma wannan lafazin. Fassara ta biyu, wa ma walahu, da abin da ke biye wa ambaton Allah, da abin da yake biye wa ambaton Allah kenan. Duk wani aiki na da'a ai yana biye wa ambaton Allah, to duk wani aiki na da'a da za a yi wa Allah ba abin zargi bane a duniya. Wannan fassara ta biyu kenan. Fassara ta uku, wa ma walahu, da duk abin da ya jibinci ambaton Allah, duk abin da ya jibinci ambaton Allah ba abin zargi bane. To ka kenan duk wani abu da ke da alaka da da'a wa Allah, neman yardar Allah a duniya ba abun zargi bane. Wannan na biyu kenan. Sai na uku daga cikin abubuwan da aka cire daga cikin zargi a duniya, annabi ya ce au aliman, ko malami da ke karantar da mutane. Kenan malami da ke karantar da mutane a duniya shi ma ba abun zargi bane. sai na hudu yace au muta'alliman ko dalibi dake koyon ilimin addinin musulunci shi ma ba abun zargi bane kenan duniya da abun da ke cikin ta ababan zargi ne in ka ɗebe waɗannan abubuwa guda hudu abu na farko ambaton Allah subhanahu wata'ala abu na biyu duk wani abu da Allah madaukakin sarki yake so ko kuma duk wani abu da ke yake biye wa ambaton Allah subhanahu wata'ala ko kuma yajibinci ambaton Allah subhanahu wata'ala wannan na biyu kenan na uku kuma duk wani mai karantar da mutane addini shi ma ba abun zargi bane a wannan duniyar sannan na hudu duk wani mai kokarin koyon addinin sa shi ma a wannan duniyar ba abun zargi bane kenan in ka ɗebe waɗannan abubuwa guda hudu saura duka abun zargi ne a gurin Allah subhanahu wata'ala to wannan hadisi na uku na daga cikin dalilai da suka sanya sayyidina Umar ya zamanto mai zuhudu to sai gabar da zamu tashi kanta wannan duka a matsayin matashiya ne dangane da karatun da muka yi satin da ya gabata dalilin da yasa muka dan koma baya dan karatun ya tafi bai daya saboda karatun satin da ya gabata da wanda zamu tashi kansa suna da alaka sosai to sai ce anna umraha kad qaraba ala al-intihai sayyidina Umar yayi dube zuwa ga rayuwar wannan duniya ya kusa ya kare rayuwar wannan duniya ta kusa ta kare sayyidina Umar da ya dube zuwa ga wannan sai kara tafirantuwa akan abin da yake tafiya kai na zuhudu kenan wannan ma ya kara taimaka sayyidina Umar wajen yin zuhudu da ya dube zuwa ga wannan rayuwa ta duniya cewa tana dab da karewa ta kusa karewa ya akai ya fahimci cewar rayuwar duniya ta kusa karewa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imamu muslim ya fidda shi cikin sahihin sa yace idh yaqulu sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yana cewa an aiko ni ne da tashin alkiyama kahatayn wa yuqarribna bayna isbi'aihi as-sababa wal-wusta annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana kusantar da tsakanin yatsunsa guda biyu yatsa ta tsakiya doguwa da kuma yatsa ta nuni annabi yana ishara da su yana nuna su kahataini kaman waɗannan yatsu guda biyu sai annabi yana ishara ya kusanto da yatsarsa ta tsakiya doguwa da kuma yatsarsa ta nuni yace to haka aka aiko shi da shi da tashin alkiyama idan ka kula da ratan da ke tsakanin yatsa ta tsakiya da kuma yatsa ta nuni ratan ba yawa kenan da aiko annabi da tashin kiyama ba yawa to sayyidina Umar da ya ji wannan hadisi daga annabi sai bayyance cewa wannan rayuwar mata kusa karewa ta duniya to me zai sa ya tsaya yana ta wahal da kansa akan fafutukan nemanta da tarata to wannan sai gadarwa sayyidina Umar zuhudu ma'ana gajarta buri da kuma kallon duniya a matsayin gajeruwar rayuwa wannan yasa ya cire ta a cikin zuciyarsa baya faɗi tashi akan ta baya jin haushin wani akan ta ko kuma ya bakanta ma wani akan ta indai akan duniya ne ba za ka ji haushin sayyidina Umar ba indai akan duniya ne sayyidina Umar ba zai bakanta maka ba to akan haka sayyidina Umar Allah yarda da shi ya rayu sai dalili na ƙarshe daga cikin dalilai waɗanda sayyidina Umar ya tasirantu da su suka sanya shi zama mai zuhudu yace wa annal akhirata hiya albaqiya sayyidina Umar yana kallon lahira ita ce rayuwa wacce take dawwamammiyar rayuwa rayuwa wacce take za ta wanzu wacce take ba ta da iyaka sabanin duniya rayuwa ce ta kaitacciya rayuwa ce wacce take da iyaka yace wa hiya darul qarar ita wannan lahirar sayyidina Umar yana kallanta a matsayin gida ne wanda yake matabbata gida ne wanda yake madawwama inda za a dawwama duniya fa gida ce wacce za a dawwama a inda za a dawwama ina mutanen da suka rayu shekaru 1400 a baya mutanen kirki da mutanen banza duka a yanzu babu su ina Abu Lahab yake cikin jigajigan mushrikai na Makka ina yake a yanzu babu shi saboda gidan ba madawwama bace ina Abu Lahab ina Abu Jahal waɗannan jigajigan kafiran ina Safwan bin Umayya ina suke jigajigan mushrikan garin Makka duka babu labarin su sannan idan ka dawo ta daya hannun mutanen kirki su ma ai duk Allah bai bar su ba ira irin su Abubakar Allah ya dade shi irin su Umar din Allah ya dade shi su Uthman ina suke ina irin su Imamu na Malik ina Imamu Ahli Sunnati wal Jama'a Ahmad bin Hanbal duk sun koma ga Allah kaga kenan dan in mutun ya zama na kirki ba shike sa Allah bar shi ya rayu diman da'iman a duniya ba haka kasantuwarka na banza ba shike sa Allah barka ka rayu a duniya ba ko ka zama na banza ko ka zama na kirki duka rayuwar dai babu dawwama cikin ta to sayyidina Umar ya kalli wannan duniya da wannan kallo cewa ita ba madawwama bace ina ce madawwama ina ce matabbata wace rayuwa ce wacce batta da iyaka ita ce rayuwar lahira kama qala mu'minu ali fir'auna kamar yadda mu'minin iyalan fir'auna ya bayyana cikin jama'ar fir'auna an samu wani mu'mini a ciki wanda yake boye imanin sa wa qala mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu wannan wani mu'mini ne cikin mabiya fir'auna wanda da'awar annabi Musa ta masa tasiri ya musulunta ya imani amma bai bayyana imanin nasa ba to wa qala rajulun ko mu'minun wani mutum mu'mini cikin dakaru ko kuma mabiya fir'auna wanda ya musulunta ya zama mu'mini ba tare da ya bayyana imanin nasa ba yana musu nasiha yana musu wa'azi yana jan hankalin su daga cikin wa'azin da yake musu yana cewa ya qaumi إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار كيتوا ياكو متانينا إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي كوي وأن الرأي والدنيا دا كتي كلن تأرك أن كان وجن دا إيج كودا متن يا جداد أبو أدكا وان دا سكي رأي واء الدنيا نيكي جن دا إيبا وان إذي وحالا الدنيا الكومي كوما لاهي ربي بيتانا دي كومي با كاغونا ياي تو زيرو shi ba ga duniyar ba shi ba ga lahirar ba to mu dauki wanda suke jin dadi yanzu idan ka kasa mutanen duniya kashi 10 cikin kashi 10 nan kashi nawa ne suke jin dadi a duniya idan ka kasa mutane kashi 100 a duniya kashi nawa ne suke jin dadi a duniya zamu yi cewa kashi 70 cikin 100 zamu yi cewa 60 50 40 30 fa 20 kashi 20 ko 10 eh kashi 5 kashi 5 to mu ce kashi na'am kara auna da Najeriya a duba matakin duniya gaba daya to mu ce 20 ko a cikin wanda suke jin dadi a duniya mu ce kashi 20 cikin 100 ne suke jin dadi a duniya to wannan in an dauki masu jin dadin ma to ka kashi 80 ba lalle a ce suna jin dadi ba ko 70 ko zamu yi cewa kashi 70 ko 80 zai wahala a ce a rayuwar duniyar nan suna jin dadi kai dai kawai ana rayuwar to mu kasan mu kan ma Najeriya zaka iya cewa kashi 90 cikin 100 ko 95 ko kashi 95 cikin 100 ba dadin rayuwar suke ji ba kai dai kawai ana rayuwar ci to mu dauki wanda suke jin dadin rayuwar kamar masu ne wannan ma yake wa'azin to ina ga wanda ba jin dadin rayuwar yace ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata ya ku mutane na ai wannan rayuwa ta duniya yar kankanwa jin dadi ne wannan ga wanda suke jin dadin wa innal akhirata hiya darul qarar ai lahira ita ce gida wacce take matabbaciya madawwama gida wacce take madawwama lahir duniya fa babu dawwama cikin ta yace man amila sayyi'atan to tunda duniyan nan ba madawwama bace dadin da ake ji cikin ta takaitacce ne to ku sani man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha duk wanda ya aikata mummuna ba za a saka masa ba sai kwatankwacin mummunan da ya aikata zai samu mummunan sakamako wa man amila salihan duk kuma wanda ya aikata kyakkyawa min zakarin aw unsa cikin maza ne ko kuma mata wa huwa mu'minun alhali shi mu'mini ne فأولئك يدخلون الجنة تؤلم أن الناس شقاء الجنة يرزقون فيها بغير حساب ذا أنا ما سأذر تاسو تكن الجنة باتاردك أيدي باتاردك إياك بدون دي شقاء الجنة نئمو من دا زين امتدسو بابك أيدي تكي با أسا مسا إياك با أسا مسا قائدة نئمو من عند سيكي سكفكن نئمو من دا باسو دا ليمت باسو دا إياك باسو دا غتي بس da ƙarshe wannan wa'azi ne da nasiha da ɗaya daga cikin mutanen fir'auna yake yi wa shi fir'aunan da waɗanda suke mabiyansa to wannan na daga cikin nasoshi da sayyidina Umar ya kalla waɗanda ya tasirantu da su wajen zamantowansa mai zuhudu to a nan gurin sai ya ce har yanzu fa bai fara mana bayanin zuhudun sayyidina Umar ba kaman sharan fage yayi muqaddima yayi yaya aka yi sayyidina Umar kaman mai tambaya ne yayi tambaya yaya aka yi sayyidina Umar ya zama mai zuhudu sai ya bada amsa cewar dalilin da yasa sayyidina Umar ya zama mai zuhudu saboda waɗannan nasoshi da yake kallo waɗanda suke nuna duniya ba komai bace duniya ba matabbata bace sannan ma duniyar ta kusa ta kare sannan ma annabi ya mana ishara mu zamanto tamkar baki a duniyar ko kuma wanda yake ketara hanya to anan yanzu zai fara mana bayani dangane da siffofi da sayyidina Umar ya siffanta da su ko misalai da sayyidina Umar ya misalta da su waɗanda suke fito da zuhudun sa yace kanat hadhihi alhaqa'iq kad istaqarrat fi qalbi Umar waɗancan abubuwa tabbatattu sun karsu a zuciyar Umar sun samu gida a zuciyar Umar wato waɗannan nusus din da muka karanta kenan fa tarafa'a radiyallahu anhu anid dunya wa hutamha wa zahada fiha wannan yasa sayyidina Umar ya daukaku ga duniya ma'ana duniya bata daukaku akan sa ba shi ya daukaku akan ta bai zama bawanta ba ita ce ta zama baiwarsa dama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana bayyana cewa duk wanda duniya ita ce hamminsa ita ce burinsa ita ce iya fafutukarsa da fadi tashinsa duk wani dabararsa ya kare akan yayi zai iya inganta duniyarsa lahira ko uku to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wannan sakamakon da Allah zai masa sai ya sanya masa talaucinsa akan idansa duk abin da ya samu zaka ga kamar talaka yake da shi da talaka babu bambanci sannan kuma Allah ba zai bashi ba sai abin da Allah ya kaddara zai samu duk wahalarsa da fadi tashinsa da cige da ficensa na yaga ya bunƙasa kansa a duniya ya daukaku a duniya ba abin da zai samu sai abin da Allah ya kaddara masa din da dama mutum tun yana cikin cikin mahaifiyarsa an kaddara iya arzikinsa kakenan maganar da Bahaushe yayi cewar zafin nema baya kawo samu wannan zai dabbaku a wannan gabar duk yanda zaka yi zafin nema ba yadda za a yi ka wuce arzikin da Allah ya yanka maka ba za ka taba zarme shi ba in Allah ya kaddara ba za ka yi arziki ba wallahi duk wahalarka wajen neman duniya da zaka na awa 20 kana fafutukar duniya wallahi ba za ka taba yin arzikin ba sai dai kai ta wahalar banza saboda ba abin da zai zo maka sai abin da Allah ya hukunta zaka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda duniya ta zama ita ce hamminsa babban burinsa babbar manufarsa to Allah zai sanya talaucinsa akan idansa yana tara abin duniya amma da shi da wanda ba shi da shi duk ɗaya har ma gara wanda ba shi da shi shi ya san ba shi da shi to shi kuma ya tara amma kamar ma babu sai Allah ya sanya masa talaucinsa akan idansa sannan ba abin da zai zo masa sai abin da Allah ya kaddara zai samu sai annabi ya ce wanda kuma lahira ce hannunsa lahira ita ce burinsa to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi ya zamanto mai wadata ko da babu Allah zai sa shi ya ji cewa shi ya wadata sannan duniyar za ta zo masa tana wulakantacciya duniyar za ta zo masa tana wulakantacciya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ya faru kenan ga sayyidina Umar ya dauke kansa daga duniya wa hutamiha, da kuma kayan jin dadinta, wa zahada fiha, sayyidina Umar sai takaita guri a duniyar, yake kallanta gajeruwar rayuwa, yace wa ilayka shay'an min mawaqifihi allati tadullu ala zuhdihi fi hadhihi alfaniya, gashi zai kawo maka wani abu daga cikin rawar da sayyidina Umar ya taka dake nuna zuhudunsa a wannan duniya wacce take kararriya. Ma'ana zai kawo maka wani kankan, wasu kananun misalai, misalan suna nan ba iyaka, shurin masaki in dai a rayuwar sayyidina Umar ne waɗanda za su fito maka da zuhudunsa suna nan ɗarurukan su basu da iyaka. To anan kawai zai kawo maka wasu ƴan misalai ne da basu taka kara sun karya ba, dan ka ɗauki izina ƙarƙashin su, ba wai ka ji zuhudun sayyidina Umar ka ce ka ji mazanjiya, a kai wani tasiri ka ɗauka a wannan gabar, me ya amfane ka da ka saurari irin zuhudun sayyidina Umar a gaban nan da gaban can, kai me ka amfana da shi, wata natija ka fita da ita, natijar kawai ka girgiza kai ka ce ka ji su sayyidina Umar mazanjiya, ko kuma kai ma ka tasirantu, ka ɗan ɗabbaka wani abu cikin abubuwan da ka ji daga sayyidina Umar, ko ka yi ƙoƙarin ɗabbaka ko kwatanta wani abu daga cikin abubuwan da ka ji daga zuhudun sayyidina Umar. A nan gurin ya kawo mana misalai har guda shida da suke fito mana da irin zuhudu na sayyidina Umar. Na farko ya ce fa'an adil ashhab qala marra Umar radiyallahu anhu ala mazbalatin fahtabasa indaha fakana ashabuhu ta'adhaw biha. An samu daga abul ashhal, wannan abul ashhal din yana ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda suke amintattu gurin malaman hadisi. Ya an haife shi shekara ta 70 bayan hijira, ya rasu shekara ta 165, ka kenan ya yi zamani da sahabban annabi ko? Dan ma malaman tarihi suna bayyana cewar ya haɗu da Anas ɗan Malik. Anas ɗan Malik dama ya ƙare rayuwarsa a Basara ne. To galibi wanda suka rayu a Basara sun haɗu da Anas ɗan Malik. To shi ma wannan Abul Ashhal wanda sunansa Ja'far bin Hayyan, shi ne asalin sunansa Ja'far bin Hayyan, ana masa alkunya da Abul Ashhal. To ya yi rayuwa da Anas ɗan Malik, amma kuma bai yi riwaya daga gurinsa ba. Shi ne har wasu daga cikin malamai na tarihi suke mamakin me ya hana Abul Ashhal ya yi riwaya daga Anas ɗan Malik. Yake ba da labari cewa marra Umar radiyallahu anhu, sayyidina Umar wata rana ya wuce ala mazbalatin, ya wuce wata bola. Abin tambaya anan shi Abul Ashhal ɗin nan yana nan sanda sayyidina Umar ya wuce bolar? An gane tambayar tawa, muka ce an haife shi yaushe? Shekara ta 70 bayan hijira. Yana nan sanda wannan abun ya faru? Baya nan, kaga kenan labari aka bashi. Tunda sayyidina Umar ya rasu shekara na 21 bayan hijira, kamar yadda zamu zo mu gani a nan gaba. Ka kenan tun ma gabanin a haifi shi Abul Ashhal, sayyidina Umar ya rasu da shekaru aru-aru. Kenan labari ya ji daga gurin tabi'ai. Labari ya ji daga gurin tabi'ai waɗanda suka yi zamani da sayyidina Umar. Yace marra Umar radiyallahu anhu ala mazbalatin fahtabasa indaha. Sayyidina Umar wata rana ya wuce wata bola yana tafi tare da tawagarsa. Da ya zo jikin bolar kawai sai ya tsaya jikin bolar, ya kasa gaba ya kasa baya. Waɗanda suke tafi tare da shi su ma sai suka tsaya, tunda ya tsaya ai kaga ba za su tafi su bar shi ba, musamman a matsayinsa na shugabansu. To da ya tsaya jikin wannan bolar, ga wari na tashi daga bolar, ga kayayyakin ƙazanta da ƙyama a cikin bolar, amma sai sayyidina Umar ya ja ya tsaya, ya kasa gaba ya kasa baya, su ma dole sai suka tsaya tare da shi. Shi ne ya ce fakana ashabuhu ta'adhaw biha, sai dai kuma abokan tafiyarsa sun cutu da wannan bolar, saboda iskar da ke tasowa daga bolar iska ce mara daɗi.
duk wanda zai shake ta ba zai ji dadin wannan iskar ba. Sannan baya ga haka, ga abubuwan da suke zube cikin bolar, abubuwa ne na kyama. Tunda dama in kaga an dauki abu an kai bola ba shi da amfani, ko kuma rubabben abu su ake kaiwa bola, kaga wannan zai nuna maka kenan bola dole zai zama tana dauke da iska mara dadi. Sa'annan kuma abin da ke zube cikin bolar dole in ka kalle shi ba za ka ji nitsuwa a cikin zuciyarka ba, ka kenan bola ba gurin tsayuwa bane. To shi yasa waɗanda suke tare da Sayyidina Umar abokan tafiyarsa, tsayuwar Sayyidina Umar da yayi wanda shi tsayuwar nasa ya tilasta musu su ma su tsaya a wannan bolar, sai suka cutu da tsayuwar su a wannan bola din. To Sayyidina Umar ya kula da haka. To shi ba komai yasa ya tsaya jikin bolar ba, sai dan ya musu wa'azi, dan ya ja hankalinsu ya nuna musu wannan duniya yaya take ko yaya yake kallanta. Faqala, sai Sayyidina Umar ya ce, hadhihi dunyakum, wannan bolar da kuke gani ita ce duniyarku, ma'ana wannan bolar da kuke gani kamar duniyarku take, yanda bolar nan take kasashiya a bar kyama to haka duniyarku nan fa take, ni a gurina, ma'ana yanda yake kallon bolar nan to haka yake kallon duniya. Kaga wannan wa'azi yake musu, kamar yana musu ishara cewar duniyar nan wulakantacciyar aba ce, kamar yadda kuke kallon wannan bola a matsayin wulakantaccen abu to haka ita ma wannan duniyar take. Yace hadhihi dunyakum allati tahrisuna alaiha wa tabquna alaiha, wannan bolar da kuke gani ita ce duniyarku da kuke kwadayinta har ma kuke kuka a lokacin da kuka rasa ta. Kamar bolan nan ne fa, a ce mutun yana kwadayin ya tara ta, kuma in mutun ya rasa bolar yana kuka yace to haka duniya take a gurin Allah subhanahu wataala. Kunga kuma wannan magana tasa haka take, saboda fadin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da ya gabata wanda muka karanta shi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanatid dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbatan, kaga Allah shi ma dauki duniya a matsayin wulakantacciyar aba. Yace da a ce wannan duniya da muke rayuwa cikin ta, Allah madaukakin sarki ya dauke ta da kima wanda kimar ta ya kai kimar fuffuken sauro, to da bai shayar da kafiri kofi ɗaya na ruwa ba, da Allah madaukakin sarki bai shayar da kafiri kofi ɗaya na ruwa ba, kenan fuffuken sauro ma yafi wannan duniya kima a gurin Allah subhanahu wataala. Shi yasa zaka ga mai sabo yana cikin daula, yana cikin ni'ima, kafiri yana daukaka ya samu mulki, ya samu izza a duniya, ya samu kayayyakin more rayuwa na duniya, kayayyakin alatu, kayan jin dadi. To shi Sayyidina Umar yana kallon wannan bola da take wulakantacciya kwatan kamar yadda yake kallon duniya, ma'ana kallo ɗaya yake musu da ita wannan bola din. Wannan misali ne na farko daga cikin misalai da za su fito mana da zuhudu na Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Sai misali na biyu, yace wa qad khataba radiyallahu anhu an-nasa wa huwa khalifa wa alayhi izarun fihi 12 ruq'a. Wannan misali na biyu kenan cikin misalan zuhudin Sayyidina Umar. Yace wa qad khataba radiyallahu anhu an-nasa, kuma Sayyidina Umar Allah yarda da shi wata rana yayi khutuba wa mutane, wa huwa khalifa, alhali shi yana khalifa, matsayin sa na khalifa, ya tsaya gaban mutane yayi khutuba wa mutane, wa alaihi izarun, yana sanye da mayafi, fi hitnata asharata ruqa, wanda wannan mayafin nasa da yake sanye da shi mayafin na dauke da faci guda 12, ya yage an face, ya yage an face, ya kule an face, ya tsere an face, har faci guda ɗai ɗai har 14, kuma gashi a tsaye gaban mutane yana musu khutuba. To wannan mayafi da Sayyidina Umar ya sa me faci har guda 12, shin ya rage Sayyidina Umar da wani abu a gurin Allah? Bai rage shi da komai ba. Shin ya rage Sayyidina Umar da wani abu a gurin mutanen da yake jagoranta, ko kuma gurin mutanen da yake musu kudu ba? Bai rage Sayyidina Umar da komai ba, sai ma daukaka da ya kara Sayyidina Umar. Tunda gashi mutanen sun kiyaye wannan abin da ya faru da Sayyidina Umar, suna daukan sa ma a matsayin daukaka ne, suna hakaito mana suna bamu labari. cewa ya tsaya gaban mutane yana musu khutuba alhali yana khalifa khalifa fa an ce khalifa a wancan lokaci ba wai shugaba ne fa nagari dai ko kasa dai ba shugaba ne na duniya shine shugaban musulmai na duniya gaba daya ba wai na Bauchi state ba ko kuma na Najeriya ko kuma na Afirka a'a na duniya gaba daya ba na Madina ba ba Makka da Madina ba ba yankin Larabawa ba duniya gaba daya yayin da aka ce Larabawa ya mamaye yankin Larabawa musulunci yana da buwaya da rinjaye bai tsaya iyanan ba ya harba ya tafi yankin Rumawa bai tsaya iyanan ba ya harba ya tafi yankin Farisawa bai tsaya iyanan ba har ya shiga Afirka shugaban musulman duniya ya tsaya gaban al'umma yana musu kuduba alhali tufafin da ke sanya a jikinsa na dauke da faci dai dai har 12 ya kake kallon wannan abu yanzu kansilan anguwanku ya yake fitowa a yau kar ma ka je da nisa ka ce chairman a gwamna a shugaban kasa a kansilan anguwarku ba batun ma wai kujera can sama sama ba ka dawo kujera kasa kasa yayi sutura kansilan anguwarku take a yau kuma kar ka debe ka ce ka ware duk kansiloli ka duba ka gani wannan matakin kasa kasa muka je shine mafi kashi cikin masu kujera na jagorancin al'umma a yau a ce kansila ita ce mafi karancin kujera to ya suturar sa take ya abun hawan sa yake ya abincin sa yake ya gidan sa yake a yau sai ga shugaba na musulmi na duniya ya tsaya gaban al'umma yana kuduba alhali yana sanye da tufafin da ke dauke da faci guda 12 misali na uku cikin misalan zuhudin sayyidina Umar yace wa tafa bil baitil harami wa alaihi izarun fihi 12 ruk'a ihdahunna bi adanin ahmara wannan misali na uku kenan cikin misalan zuhudin sayyidina Umar ake bada labari cewa an ga sayyidina Umar Allah yarda da shi yana dawafi jikin dakin Ka'aba alhali yana sanye da mayafin da yake dauke da faci har guda 12 daya daga cikin facin an yi da fata ba fa yadi ba mun san ai sutura su yadi ce ko to amma fata jar fata aka zo aka sa aka yi facin da shi kashin faci kenan ba wai yadi za a nemo irin sa ai facin da shi ba a fata aka nemo jar fata aka sa a gurin da ya dere din aka yi facin da shi amma sayyidina Umar ko a jikinsa bai damu ba saboda bai dauki duniya a bakin komai ba gashi nan yana zagawa yana dawafi to wannan ya rage shi da wani abu a gurin Allah bai rage shi ba sai ma daukaka da ya kara samu gurin Allah subhanahu wataala sai misali na hudu cikin misalan sayyidina Umar zuhudin sayyidina Umar yace wa abta'a Umar ibn al-Khattab jum'atan bis-salati فخرج فلما ان صعد المنبر اعتذر الى الناس فقال انما حبسني قميصي هذا لم يكن لي قميص غيره لم يكن لي قميص غيره كان يخط له قميص سنبلاني لا يجاوز كمه رسغ كفيه وانا مثالي نهدو كينان cikin misalan zuhudun sayyidina Umar Allah ya dade shi yace wa abta Umar ibn al-Khattab jum'atan bis-salati watara na sayyidina Umar yayi jinkirin fitowa sallar juma'a mutane sun taru sun makaru cikin masallaci ana ta jiran fitowar sa tunda jagora shike jan mutane sallah to ana ta jira sayyidina Umar sai jinkiri bai fito sallar juma'a da wuri ba fa kharaja kawai kwatsam can bayan wani dan lokaci sai ga sayyidina Umar ya fito falamma an sa'ida al-minbar bayan sayyidina Umar ya hau kan minbari da yake ranar juma'a ce i'tazara ila an-nas sai ba da uzuri wa mutane dalilin da yasa yayin jinkiri bai fito ba suka dade suna ta jiran sa ku yi hakuri fa abin da ya kange ni fa qala yace inna ma habasani qamisi hadha lam yakul li qamisun ghayra sai ku yi hakuri da Allah rigar nan tawa da nake sanye da ita ita ce ta kange ni ta hana ni fitowa da wuri saboda ba ni da wata riga sai ita ita kadai tilo rigar sa da yake sa a duniya ba shi da wata riga sai ita ita ce ta kange shi ta hana shi fitowa da wuri me yasa wannan riga ta kange shi ta hana shi fitowa da wuri kana yukhattu lahu qamisun sumbulaniyun ya kasance yana da wata riga haka mai yalwa mai fadi ta yage lokacin da zai fito juma'a sai ga bai kamata ya fito gaban mutane da yagaggiyar riga ba sai aka dauki riga ake dinke masa bashi da wata riga kuma sai ita yana jira a gama dinke masa ya sanya ya fita ya je ja mutane sallar juma'a to wannan shine abin da ya rike shi cewa sun bulani da aka ce siffa ce ta riga cikin riguna da suke sa wanda suke masu yalwa riga da suke masu fadi wasu kuma suka ce sun bulani riga ce da ake danganta ta zuwa ga wani gari cikin garuruwan rumawa kamar yanzu misali ai akwai rigar da ake cewa yar Pakistan ko dinki ne Pakistan kaga ai Pakistan gari ne to dinkin da aka yi irin wannan sai ake danganta shi zuwa ga wannan gari na Pakistan to haka shi ma wannan yanzu ko shadda ne zaka ga kowace da irin sunanta haka in ka zo tira manzannuwa ko les zaka ga kowanne da irin sunansa to wani kuma zaka ga ana danganta shi zuwa ga garin da aka yi wannan tufafin ne to sai wasu daga cikin malamai suka ce kamisun sun bulani riga ce wacce ake danganta ta zuwa ga garin da ake yin rigar wasu kuma suka ce sun bulani a riga ce mai yalwa mai fadi wacce larabawa sun saba suna sa ta to ita kadai ce rigar sayyidina Umar a duniya da yake sawa to sai aka yi rashin sa'a wata ranar juma'a ya zo fita ya tarar rigar ashe ta yage sai ga zai cancanta ya sa yagaggiyar riga ya je ya tsaya gaban al'umma ya ja su juma'a ya musu kutuba ba to shine aka kama rigar ake dinkewa dinkewan shi ya jawo makararsa bai fito sallar juma'a da wuri ba yake la yujawizu kummuhu rusuga kaffaihi wannan riga tasa da aka dinke masa wuyan hannun rigan wuyar mashiga hannun rigan bai wuce wuyan hannun sayyidina Umar ba kenan duk da yalwata ba ta da fadin da ta wadaci sayyidina Umar hannun rigan shine kummuhu la yujawizu kummuhu hannun rigan bai wuce rusuga kaffaihi ba bai wuce wuyan hannun sayyidina Umar ba kenan duk fadin rigar ta dan ma fara masa kadan ta fara yi wa sayyidina Umar kadan to kaga wannan misali ne cikin misalai da aka kawo mana na zuhudin sayyidina Umar mun ce an kawo mana misalai guda shida ga kuma lokaci yana daga mana hannu bari mu karanta koda misali na biyar sai mu karkare a kansa na shidan kuma sai mu jinkirta shi sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba yace an Usamah bin Zaid an abihi an jaddihi qala ra'aytu ala Umar wa huwa khalifa izaran marqu'an fi arba'ati mawadi' ba'daha fawqa ba'd wa ma 'alimtu lahu izaran ghayra wannan misali an samu daga Usama dan Zaid yace an abihi daga babansa Zaid kenan an jaddihi daga kakansa wannan bayani ko yana ya inganta kuwa gaskiya bai inganta ba me yasa muka ce bai inganta ba jaddihi din nan da aka ce kakan Usama shin ya musulunta da za a samu riwayar daga gare shi tunda nan da yace an Usama an samu daga Usama bin Zaid an abishi shi Usama ya ji daga babansa Zaid ko shi kuma baban an jaddihi ya ji daga kakan Usama kenan shi Zaid ya ji daga babansa waye baban Zaid Haritha to abin tambaya Haritha ya musulunta da har zai hakaito mana riwayar abin da ta shafi nagartar sayyidina Umar akwai tababa game da musuluncin Haritha wasu daga cikin malaman tarihi sun bayyana cewa Haritha ya musulunta amma kuma riwayar da tazo take bayanin musuluntar Haritha din bata inganta ba to shi yasa Ibn Hajar yace akwai kokwanto da shakku dangane da musuluntan baban Zaid Zaid shi kuma baban Usama kenan kaga ce mana da aka yi an jaddihi daga kakan Usama wannan bayanin ba ingantaccen bayani bane saboda kakan Usama an samu tababa dangane da musuluntarsa balle har yayo mana riwayar da zamu karba magana ko mafi rinjaye wanda Ibn Hajar ya fi rinjaye da ita bai musulunta ba to kaga tunda bai musulunta ba za a yi mu samu riwayarsa anan ko mu karbe ta mu yi aiki da ita
mutumin da ma musulmi ne amma ana da kokonto a kansa a ce riwayarsa mai rauni ina yaga kafiri mutumin da ba shi da hadda amma yadda hadisinsa koda musulmi ne ina yaga kafiri saboda haka cewa an jaddihi dinnan akwai alamar tambaya kenan akwai typing error in ma ko akwai typing error a wannan gabar ko kuma mawallafin littafin ya kuskure wajen kawo bayanin nan da wannan siffa wannan na farko kenan sai na biyu inda zamu ƙara mai da wannan bayanin duk da lokaci yana daga mana hannu ba mu samu mun karanta wannan gaban ba shin zaidu ya riki khalifancin sayyidina umar mu duba wannan al'amari jama'a ya ce an usamata bin zaid daga usama dan zaid an abihi daga babansa in ma mun yadda kakan mun dauki baban zaid din kenan to tambaya anan zaid ya riki khalifancin sayyidina umar Zaid bin Ziyad ke khalifancin Sayyidina Umar ba ba Sayyidina Umar ba ma khalifancin Sayyidina Abubakar ma Zaid bin Ziyad ba saboda Zaid ya rasu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za a kawo mana riwaya kuma a ce daga Zaid wacce take bayanin abin da ya faru a lokacin khalifancin Sayyidina Umar ka kenan akwai matsala a wannan gabar ina ga wannan bayanin lokaci kaman ba zai ba mu dama mu cin masa ba zamu dasa aya anan in mun zo mu sake nazartan wannan sanadi da aka kawo mana gabanin mu duba wannan zuhudu na sayyidina Umar na biyar zamu takaita anan abubuwan da muka faɗa wanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta waɗanda suke kan kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh